أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415, ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com, da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne, wato 22 ga watan Rabiul Thani na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci, muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda akodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alqur'ani, saboda kasancewar sa littafi ne wanda yake bayanin komai da komai, ya kunshi bayanin dukkan wani abu da dan adam yake bukata dangane da alakarsa da Ubangijinsa, da kuma alakarsa da waɗanda suke tare da shi, ƴan uwansa mutane ko kuma wasu halittu da Allah subhanahu wataala ya halitta waɗanda suke kewaye da shi. Alqur'ani duk yana bayanin duka waɗannan abubuwa, kamar yadda Allah sifanta shi tibyana li kulli shay, cewa Alqur'ani ne bayani ne ga komai. Sannan kuma baya ga haka, yana nuna wa mutane abinda yafi zamo musu maslaha, yafi zamowa mai amfani gare su. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, Allah ce lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa. Saboda haka, a ko menene alqur'ani yana nuna mana abinda yafi zama daidai, abinda yafi zama hanya miƙaƙƙiya totar, wanda ita ce za ta kai mu ga tudun mun tsira. Matukar za mu bar wannan hanyar kuma, to za mu shiga cikin wata labaɓiya wanda za mu rasa hanyar mafita, za mu rasa mafita. Alqur'ani ya karantar da mu cewa dukkan wani abin da muke da bukata, ko dan adam yake da bukata na kyakkyawar zamantakewa da haɗin kai na al'umma, da kuma samun kyakkyawan tattalin arziki da zaman lafiya, to dole sai ya gina wannan akan kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Wato, idan har yana son zamantakewar al'umma, wato dukkan al'umma da take son zamantakewar su ta kasance zamantakewa ce da take tare da haɗin kai, babu rigingimu na kabilanci, babu rigingimu na bangaranci, da zanto kuma zamantakewa ce wacce take rayuwa, wato ake rayuwa a cikin kyakkyawan tattalin arziki, kuma ake zaune lafiya, babu wata barazana da ta shafi tsaro, to dole ne wannan a gina shi akan kadaita Allah subhanahu wataala da tauhidi. Allah subhanahu wataala a cikin suratu Quraysh yana cewa ilafi Quraysh ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wannan sura da muke karantawa a koyaushe a cikin sallolinmu, sura ce wacce take nuna irin yadda Allah subhanahu wataala yake bawa al'umma kyakkyawan zamantakewa su samu sabo a junan su. Allah yana ba mu labarin Quraishawa tun gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzanci, tun gabanin Allah subhanahu wataala ya saukar masa da Alqur'ani. Allah subhanahu wataala yayi musu ni'ima, ni'imar kuma shine samun zamantakewa mai kyau, wanda wannan zamantakewar mai kyau har ta sa su suka saba da tafiye-tafiye don neman abincin su, su yi tafiya a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi. Ilafi Quraysh rihlata ash-shita', lokacin sanyi su yi tafiya zuwa Sham, kuma lokacin zafi su yi tafiya zuwa ga Yaman, ba don komai ba, saboda zaman lafiya da suke da shi, da kuma haɗin kai da yake tare da su. In aka tashi za a yi tafiyar wannan, akan tattara dukiyar gaba daya a bawa wani mutum wanda shi zai wakilci dukkan wani dan kasuwa wajen zuwa waɗannan garuruwa domin a kai kayan kasuwanci ko kuma a sayo kayan kasuwanci daga can a kawo Makka. Wannan haduwar kan nasu da wannan zamantakewar tasu mai kyau ta taimaka musu kwarai da gaske wajen kyautata tattalin arzikin su. Ya zanto a cikin kowane lokaci hada-hadar kasuwanci ba ta yankewa tsakanin waɗannan garuruwa guda biyu, duk da cewa garin Makka ga yadda yake gari ne wanda yake wadin ne gairi zaizara, gari ne wanda yake cikin kwazazzabai, yake cikin duwar watsu. To amma saboda ni'imar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya so da wannan al'umma, sai ya santo ya samar musu da wannan zamantakewar ta fahimtar juna da sabo da juna wanda ya taimaka kuma tattalin arzikin su ya rika kyau. Sannan wannan ya sa har ila yau Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya samar musu da zaman lafiya tare da al'ummomin da suke kewaye da su da al'ummomin da suke wucewa ta hanyoyin su domin zuwa kasuwancin su. Ya zamana ayarin fatake zai fita da kayayyaki ko zai taho da kayayyaki a hanya, babu wanda zai tare shi domin ya yi fashi ko ya kwace waɗannan kayayyaki ko dukiyar da take hannunsu. Sun samu wannan tsarewar, wannan kariyar da wannan zaman lafiyar da suke gani. Sannan wannan kasuwanci da wannan zaman lafiyar yasa wato aka samu yalwar abinci da mutane suke samun abin da za su ci su sha ba tare da sun sha wahala ba. To sai Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce falyabudu rabb hadzal bait, in suna son wannan ni'ima ta ci gaba da zama haka, to su bautawa Ubangijin wannan daki, bautawa Allah Subhanahu wa ta'ala shi kadai wani abu ne wanda dole sai sun yi imani da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yarda da manzancin sa, sun yarda da abin da yazo da shi cewa daga Allah ne. To idan suka yi haka, to sun ga kaga zaman lafiyar su zai dore, sannan tattalin arzikin su zai ci gaba da habaka, domin duk wani da ya kyautata alaka sa da Ubangiji Subhanahu wataala, to Ubangiji kuma zai kyautata masa a rayuwar sa, zai samu bukatar sa, kuma Allah zai tsare shi daga dukkan abin da zai cutar da shi. Wanda rashin wannan karba kiran na Ubangiji da yace falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju, wanda ya ciyar da su daga yunwa saboda kyautatuwar tattalin arzikin su da hada-hadar kasuwancin su, ya zanto babu maganar yunwa a cikin su. Sanan wa amanahum min khauf, ya ba su aminci, wato ya tsare su daga dukkan wani abin da yake na tsoro ne, babu maganar barayi, yan fashi, yan ta'adda, yan satar mutane, duk babu wannan. Allah ya sanya musu aminci. To in suna son wannan zamantakewar su a junan su ta ci gaba da kasancewa da fahimtar juna, suna son tattalin arzikin su da kasuwancin su ya ci gaba da dorewa, suna son kuma zaman lafiyar da suke da shi shi ma ya ci gaba da dorewa, falyabudu rabb hadzal bait, Allah ce to su bautawa Ubangijin wannan daki, ma'ana su watsar da dukkan wani abu da suke bauta ba Allah ba, su rungumi bautar Allah shi kadai, su kyautata alaka su da Ubangiji Subhanahu wataala, su sanya kaunar sa da soyayya sa da tsoron sa a cikin zukatan su, domin shine dalilin samun wannan ni'imar gaba ɗaya da suke ciki, ni'imar zamantakewa mai kyau da zaman lafiya da sauransu. To wannan yake nuna maka cewa dukkan wata al'umma idan har tana son waɗannan abubuwa waɗanda sune jigon rayuwar ta, su gaba da samuwa ko su dore, wato sai ta koma ta riƙe Ubangiji Subhanahu wataala. Rayuwar da yau muka samu kanmu a ciki, rayuwa ta matsanancin yanayi na rayuwa na yau da gobe, tattalin arziki yana ta ja da baya, mutane suna ta ƙara shiga wahalhalu, sannan ga rashin tsaro wanda yayi yawa, kullun kuma yake ta ƙaruwa, ƙalubalen sai ke ta ƙaruwa, sannan kuma ga rashin zaman lafiya a junan wato a tsakanin al'ummu, kowace al'umma ta ja bangaren ta, ta rike tana ƙoƙarin ganin cewa ita bangaren ta shi zai yi nasara, koda kuwa wannan zai kawo tarwatsewar zamantakewar kasar gaba daya. Wannan matsalolin duka idan muna son warware su, to sai mu dauki wannan sura ta suratul quraish, mu gina rayuwar mu akan ta. Idan muka yadda muka koma ga Allah Subhanahu wa ta'ala wajen kyautata alakan mu da shi, to duk waɗannan matsalolin da muke ganin kamar wato ba za su kawo ba nan, wato nan lokaci kankani, sai kaga Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana maganin su. Amma da zarar muka bar Allah Subhanahu wa ta'ala, aka cire tsoron Allah a cikin zukata, daga kan shugabanni har zuwa kan talakawa, ya zanto ba a tsoron Allah, mutane za su yi abin da suke so, za su yi abin da suka ga dama, za su yi zalunci, za su yi cuta, za su yi saban Allah wanda duk bai dame su ba. Haka nan na ƙasa shi ma za a bashi dama yayin wannan tabirgazar da saban Allah. To fa duk yadda muka so mu daidaita al'amura ba za su daidaito ba. Duk yadda muka so mu samu haɗin kai a junanmu ba za mu sami shi ba. Duk yadda muke so mu ga tattalin arzikin mu ya ci gaba da haɓaka ba za mu gani ba. Duk yadda muke so mu ga tsaro ya samu, zaman lafiya ya dawo ba za mu ga wannan ba. saboda mun bar wanda abin da yake jigon yin wannan. Allah yana faɗa mana banu Isra'ila cewa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah yake ga banu Isra'ila duk da irin ni'imomi masu yawa da Allah ya musu. Babu wata al'umma a bayan ƙasa da Allah ya mata ni'imomi, ni'ima bayan ni'ima, ni'ima suna jerin gwanu kamar yadda yawa banu Isra'il. Allah ya ba su ni'imomi da dama tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya ko annabi Musa ya kubutar da su daga azabar Fir'auna da wulakancin sa da cin zarafin da yake musu da kisan ƴaƴansu maza da barin ƴaƴansu mata su yi hidima su yi aikatau. Allah ya ko annabi Musa ya kubutar da su daga nan, halakar da makiyansu, ya dilmiyar da Fir'auna da mutanensa cikin ruwa. Tun daga lokacin Allah yake ta yi musu ni'ima iri daga almannu wassalwa da girgije da yake musu inuwa da sauransu abubuwa da yawa da Allah ya taba su. To amma kuma da zanto ba su tsaya sun rike wannan alkawari da Allah ya yi tsakanin shi da su ba, wanda ya ce awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, ku cika alkawari na zan cika muku na ku alkawarin. Sai zanto ba su cika wa Allah alkawarinsa ba, don haka su ma sai suka rika shiga cikin bala'i. Allah subhanahu wataala ya nuna mana yadda banu Isra'ila suka shiga barna a bayan ƙasa, barna da har ta kai su ga bauta ma wani dan mariki ba Allah ba, barna da ta kai su wato zaluntar junansu da cin dunduniyar junansu da rashin fahimta a junansu da zalunci da sauransu. Shine Allah ya ce la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'aluna 'uluwan kabira, za ku yi barna har sau biyu a bayan ƙasa, sannan kuma za ku nuna girman kai da nuna isa, girman kai mai girma sosai, mai tsanani sosai. To daga nan kuma Ubangiji zai turo wasu daga cikin bayinsa wanda za su dinga gana muku mummunar azaba, da za su shiga gidajenku su kama ku a matsayin bayi su bautar da ku, wanda kuma shine abin da ya faru lokacin da banu Isra'ila suka karkace hanyar Allah subhanahu wataala. Gashi Allah ya ba su daula, ya ba su sarakuna da sauransu, amma daga ƙarshe haka Bukhzanassar ya shigo ƙasar ya yi kace-kace da ita, ya kakkashe manyansu, ya kama da dama daga cikinsu ya tafi da su ƙasar Iraq, ƙasar Babila suka zama bayi cikin lokaci ƙanƙani. To haka kowace al'umma da za ta bijire wa hanyar Allah subhanahu wataala da ake kiranta gare shi, gare ta, su bijire masa, su zaɓi su yi rayuwa yadda zuciyarsu take so. To kar su yi tunanin cewa suna da wata dabara ko wata hikima ko wani tsari wanda ta kansa za su iya fitar da kansu daga cikin matsala. Ubangiji zai fitar da kai daga matsala ne idan ka tsare dokokinsa. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma da zarar mutum yace zai bar wannan, zai dauki hanyar da yake ganin ya sai ita shata wa kansa, to ka haka zai ta shiga cikin wahala, zai ta shiga cikin bala'i, kuma ba zai ga haske a gabansa ba ko kadan. Allah subhanahu wataala ya iya mana.
Ta musu amin. Malalai sakar alkhairi zai mu ta farko ayo ta zo daga wanda take cewa malai ta ce ta alƙawarin cewa za ta yi azumi idan ta ci jarabawa. To kafin sakamako ya fito kuma sai ta ce ta fasa wannan azumin salloli za ta yi. To shine take tambayar yanzu kuma ta ci jarabawar, shin azumin nan za ta yi ko kuwa sallolin da ta faɗa daga baya?
To shi ba kance shine kai wa Allah subhanahu wataala alƙawarin in ya maka kaza za ka yi kaza. To ba kancen yana lizimtarka ya hau kanka yayin da abin ya samu, wato lokacin da kai alkawarin za ka yi wa Allah subhanahu wataala kaza, in ya baka kaza sai kuma ya baka. To lokacin kuma wannan alkawarin da kai ya riga ya tabbata kanka. Amma in har kafin a lokacin abin ya faru in ka janye wannan kuduri, to shikenan ya abin nan, ko ka canza shi babu wani abu. Kana iya canza kudurinka zuwa mafi kyau koda abin ya tabbata. Misali mutum yayi kuduri na cewa in Allah ya bashi abu kaza zai yi sadaka da naira 10,000, to sai ya samu abun, to yana iya canza zuwa 20,000, 30,000, wannan abu ne mai kyau. wanda zai yi, amma idan ya zanto kai kuduri kuma abin ya samu, to ba za ka canza zuwa ga ƙasa ba, wani abu na ƙasa. To amma kafin abin ya tabbata, to wannan kuma kana da zabi ka janye abin da kai kuduri, wanda daman can abu ne da ba a buƙatar ka kai hakan, amma da kai sai ya zama ya hau kanka dole ka cika. Amma shi musulunci baya son ka alakanta wani abu da zaka yi na bautar Allah ko na kyautatawa da cewa in ya maka kaza. Kana iya yin alkawari amma ba tare da ka shardantawa Allah sai ya maka kaza ba. Kana iya cewa na dau alkawari duk sati zan yi sadaka kaza, ko na dau alkawari duk sati zan karanta alqur'ani izuhi kaza. Wannan abu ne mai kyau, kuma an kai ka cika. Wannan alkawari ne wanda baka alakanta shi da wani sharadi da ka dora Ubangiji ba, amma ka ce Allah in kayi min kaza ni kuma zan maka kaza, to ya zama kamar ruwa ce kake da niyyar yi, wannan bai maka ba za ka yi masa ba, to wannan makaruhi ne ba a buƙatar yin haka. In mutum kuma har ya kuskure to dole ya cika, to cikawar tana zama wajibi a kansa idan har abin da ya roƙa ya tabbata. Amma in abin da ya roƙa bai samu ba, ko kafin ya samu wannan zai iya cewa ko ya canza zuwa wani abu ko ya janye wannan kudirin nasa.
To sai shi kuma wanda yake cewa malam shi malamin makaranta ne a secondary ta private, malami mai zaman kanta, yace yana koyar da darasin mass kusan shekaru 9, alhali kuma shi ba mass din ya karanta ba, amma kuma Allah ya bashi fasaha ya iya. To sai ya samu labarin cewa ana neman malami wanda ya iya mass a wata makaranta ta daban, wanda kuma albashin da za a biya shi ya linka wanda yake a yanzu kusan sau 3. To shi ne ji yayi wato takarda ta bogi da ta nuna cewar ya karanci mass din, ya kuma samu aiki, ya nemi aiki a wannan makarantar. Shi ne ke cewa malam zai ci gaba da aiki da wannan sakamakon, idan saboda idan ya ce ba shi ba mass din ya karanta ba, za su ba shi wannan aikin ba. Shi ne ke so ya ji fatawa akan wannan.
To abinda yawancin malamai suke cewa a irin wannan, baya halatta ya ci gaba da boye musu abinda ba shi ne gaskiya ba. Wato ya kamar yadda ya ce ya san cewa idan har suka fahimci ba abinda ya karanta kenan ba, to shikenan su kore shi. Sannan bude irin wannan kofa za ta bude kofofi da yawa waɗanda za su zanto na barna ne a cikin mutane, a cikin al'umma, wanda da ƙarshe za a zo a rasa yadda za a yi. Idan har ya zanto an halatta cewa ka je ka yi kana jin ka iya abu, ba za ka je ka yi takardar boge da take nuna ka iya don a baka aiki. To in aka halatta wannan zai iya yiwuwa wasu da yawa waɗanda za su zo su yi da'awar sun iya, tunda wannan cewa ka iya ɗin kai kake faɗar ta da bakinka, ba jaraba ka aka yi ba aka ce eh wannan ya iya, a'a kawai wannan takardar aka baka ita ce kawai take nuna ka iya. Sannan da'awar ka cewa ka iya, wannan da'awa ce taka ta bakinka. Shi yasa malamai suke cewa wannan baya halatta, domin ƙarya ne kai akan ƙarya ɗin nan kuma ka gina sana'ar ka. Don haka akwai waɗanda suke cewa ma in ka fara karɓar albashi sai ka mayar da abin da ka karɓa zuwa ga waɗanda ka kai musu aiki. To amma abin da ni yake faɗa a nan, in har ya riga har ka riga na farko dai a fahimta cewa wannan hanyar ba ta halatta, ba halatta don kai kana jin ka iya abu, ka je ka yi takardun ƙarya, ka je ka ɗauke ka akan abin da kake zaton cewa ka iya ko kake da awar ka iya a baka aiki da wannan takardun ƙarya. Wannan baya halatta ko kaɗan, yinsa abu ne mara kyau. Idan mutum bisa rashin sani ko yadda yake tsammanin ko ba laifi ya yi har aka ɗauke shi aikin, kuma ya zanto yana yi wa mutane aikin nan suna gamsuwa da cewa eh haka suke son aikin kuma ana yin shi daidai, to wannan shi kenan sai ya ci gaba da aikin, ba lallai ne sai ya dawo baya ba, domin dawo shi baya ɗin za ta iya cutar da shi cutarwa mai tsanani, domin za a iya kai shi kotu za a daure shi akan wannan. Amma in ya zanto bai yi ba, to kada ya kuskure ya yi wannan, domin hanya ce da bata halatta ba.
To sai shi kuma yake cewa malam yana da abokai su uku wanda suke kwana shago guda, yace amma idan sallah asuba ta yi sai ya tashi ta masallaci ya bar su suna bacci. To shine yake tambaye malam yana da laifi idan bai tashi su ba irin wannan yanayi?
Mutum ana son ya zanto mai al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, duk wani abu mai kyau ya zanto yana nuna wa ɗan uwansa su ma su yi irin wannan. Bai kamata ya ɗauka shi kaɗan kansa in ya yi shi kenan ‘yan uwansa ba sai sun yi ba. In ya tashi zai je masallaci, ya tashe su an yi lokacin sallah ya yi, ku tashi ku shirya mu je mu yi sallah. Idan sun je shi kenan kaga ya samu ladansa, ya samu ladansu kuma ya taimaka musu akan aikin alkhairi. Idan ba su je ba, shi kuma ya sauke nauyinsa da yake kansa ne, ya nuna musu abin da yake daidai ne su yi. Wannan shi ne abin da ya dace, amma shi ya zanto zai yi amma sauran zai basu ba tare da ya nuna musu ba wannan zamantakewa babu nasiha a cikin ta addini kuma annasiha kamar da annabi yake cewa nasiha ita ce addini abin da ake nasiha ka nuna mutum abin da yake na alkhairi domin ya aikata ka nuna masa abin da bai dace ba domin ya guje masa shine ake cewa annasiha to kana zaune da su ba kai musu nasiha wannan ya saba wa tsarin zamantakewa na addinin musulunci
to sai shi kuma ne ke cewa malami menene hukuncin siyan hannun jari a kamfanin da musulmi ko wanda ba musulmi ba zai iya zama shugaban sa duba da cewa shi wanda ba musulmi ba bai san haram da halal ba a cikin kasuwanci
to ai zamantowar sa musulmi ba shine zai sa ya san halal da haram ba musulmi nawa ne suka san halal da haram kuma musulmi nawa ne wanda suka san halal da haram din kuma suka tsayawa akan kula da wannan abinda shi ake dubawa wajen harkar kasuwanci da mutum cewa kasuwancin da zai yi ko da za ku yi da shi kasuwanci ne na halal sawa'un yana da ilimin haka ko bai da ilimin haka ya zanto dai abinda za ku yi kasuwanci akan sa halal ne shari'a ta yarda da shi to wannan shikenan za ka yi mu'amala da shi kuma za ka iya sayan hannun jarin sa ma in yana da shi matukar dai ka kula cewa abinda yake halal ne ba sharadanta maka mu'amala da mutum ba sai ya zanto musulmi wannan ba sharadi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba ta fuskar kasuwanci sai da sayarwa wannan babu komai a ciki amma in ya zanto ka fahimci abin da yake yi din nan ya saba wa shari'ar Allah ko ya gauraya abin da yake yi da kikkiawa da mummuna duk ya hada yana yi yayin da ka sai hannun jarin wannan kamfani ko wannan ma'aikata duk abin da ake yi na kasuwanci a wannan ma'aikata za a iya yi da dukiyar ka sawa'un mai kyau ko mara kyau ba shawara ka za a yi ba to wannan ba halatta ka sayi wannan hannun jari ko da kuwa shugabanta musulmi ne anan ba ruwanka da mai waye shugabanta ko musulmi ne in ya zanto abinda ake yi din nan ya hada da abinda yake halal ne ya hada da haram kuma ba taimaka maka za a yi ba a ce kai dukiyar ka za a amfani da ita wajen halal to wannan ba halatta saboda haka ana duba mu'amalar ne ba ana duba waye shugaba akan wannan mu'amalar ba amma maganar a yau ka ce saboda musulmi shi ya san halal da haram kafiri bai san halal da haram ba wannan ta ba a maganar ta a yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke harkar kasuwanci ba san maka wani halal da haram ba
to sai wata tambayar makamancin wannan shi kuma yake cewa menene halaccin musulmi yayi aiki da kungiyoyin agaji na waɗanda ba musulmi ba
idan abinda za su yi manufa ce mai kyau manufar wannan abinda za su yi aikin agajin akan sa mai kyau ce wato ba wai aikin agajin ba manufar da aka gina aikin agajin nata mai kyau ne an gina aikin agajin nan don a taimaka wa mutane su samu abinci ko su samu matsuguni ko su samu ilimi ko su samu lafiya wannan ita ce manufar ta farko ta ƙarshe babu wata manufa a ƙarƙashin ƙasa to wannan ya halatta kai musulmi yana iya hada kai da wanda ba musulmi ba akan aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halicci hilful mutayyibin lokacin yana abin nan lokacin kafin a aiko shi a lokacin jahiliya zamantakewa ne zamane wanda aka hada shi aka yi yarjejeniya akan cewa za a hana azzalimai da suke garin Makka ci gaba da zaluntar baki kuma duk wani bako da aka cuce shi za a tsaya a karbo masa haƙƙin sa gurin wanda ya cuce shi annabi ya halarci wannan zaman a gidan Abdullahi bin Jada'an wani babban attajiri a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan musulunci yace da yau ma za a kira ni irin wannan zaman zan halatta da yau ma za a kira ni irin wannan zaman zama ne da aka yi lokacin ba amma ba musulunci amma annabi ya halatta yace kuma da za a saki kirin shi zai halatta saboda kyakkyawar manufar da aka gina zaman akan sa saboda shi adalci da gaskiya wani abu ne wanda yake kimace mutlaka ba nisbiya ba ba zai zama gaskiya ne anan ƙarya ce anan ko adalci ne anan a ce a gurin suwa ne kuma ba adalci bane to saboda haka dukkan wata kungiya da zata zo da kyakkyawar manufa ta zahiri da ta batini cewa akan aiki ne mai kyau babu laifi da musulmi ya taimaka musu amma da zarar ya gano cewa wannan abin da aka zo da shi a zahirin sa mai kyau ne amma a ƙarƙashin ƙasa wani abu ake so a ribata a ciki wani ba halatta ya ci gaba da aiki da su yawanci wasu daga cikin NGOs da suke zuwa da kasashen waje za ka ga a zahiri aiki ne wanda za a nuna maka jin kai da tausayi da tausayawa dan adam da waye amma kuma a ƙarƙashin ƙasa akwai wani abu da ake so a yada wanda yake da mummunar manufa ce ko da a cire wa mutane san addinin su ko kuma a cire musu kyakkyawar dabi'a su da zamantakewar su da al'adar su a koya musu wasu abubuwa na fitsara da sunan taimako to wannan baya halatta ka ci gaba da aiki da su in har ka gano haka amma in ba wannan ma babu laifi
sai ita kuma wannan mai tambaya take cewa malamin taji ana cewa idan mutum ya kyautatawa yar uwar mahaifiyarsa to kam tamkar mahaifiyarsa ya kyautatawa to she take cewa ita mahaifiyarta ta rasu kuma mahaifiyarta ta musulma ce amma kuma yan uwanta dukkanin su ba musulmai bane to su ma tace za ta iya kyautata musu kuma ya kasance kamar mahaifiyarta ta kyautatawa ko ko akwai bambanci tunda su ba musulmai bane
ba su zama kamar mahaifiyarta ba mahaifiyarta kan wannan musulma musulmi yana sama da wanda ba musulmi ba sai dai kuma kyautata musu saboda dangantakar da take tsakanin su wannan abu ne mai kyau kuma wannan zai ba su kyakkyawan hoto na addinin musulunci ga sura addinin musulunci yadda take domin za su fahimci cewa addinin musulunci addini ne da yake son kyautatawa mutane kamar da cewa qululin nasi husna ko ga ya mutane kyakkyawar magana aka ce mutane ba a ce sai ɗan uwan ku musulmi ba kowa ka ga ya masa magana mai dadi domin wannan yana iya zama sanadiyar da zai ja hankalin su suma a samu cikin su ko su duka sun karɓi musulunci saboda kyautata musu anan abu ne mai kyau kware da gaske bai da laifi sai dai idan ya zanto wanda za a kyautatawar zai yi amfani da kyautatawar kuma ya cutar ko ya saba wa Allah to anan kuma ba za a yi masa ba ka bashi kuɗi kasancewa giya zai je ya saya sha ko zina zai je yayi to wannan ba halatta kai ko ma wane ne za ka yi wa wannan baya halatta amma in ba wannan ba to babu komai da an yi hakan
to sai shi kuma ne ke cewa malam zai iya yanka wa ɗansa ko ƴarsa saniya ko sa maimakon rago ko tinkiya na suna matsayin abin hakika
to da me zai canza daga abin da shari'a ta fi so ban san me yasa mutane suke son kullun su canza wani abin da yadda shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce namiji a yanka masa rago biyu mace a yanka mata rago daya ka rago din nan in ka yanka shi ne yafi shi ake so a hakika shi ne ake so a hakika dan me kake so ka canza dan ka yanka raqumi ko ka yanka abin da ba a cewa bai yi ba yayi amma kuma wanda zai yanka rago yafi kalada domin shi yafi lazimta sunna anan babu laifi dan ka yanka raqumi ko ka yanka sa ko ka yanka shanu duk babu laifi kuma sunan yayi a haka amma kuma ba zai zama daidai da wanda ya lazimci sunna sabta annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai wannan take cewa idan aka kira sallah shin mata da suke cikin gida dole ne sai sun jira an tada ikama a masallaci kafin su ma su yi ta sallar
ba sharadi bane abinda kawai za su amfana da shi daga kiran sallah shine sanin lokaci yayi cewa tunda har suka ji an kira sallah lokacin sallah yayi do abinda suke yi su bari su yi sallah shine ma'anar kiran sallah a gunsu amma ba wai sai a masallaci an yi sallah sannan su yi ta su ba wannan babu alaka sallar su daban da masallaci daban mara lafiya ne baya iya fita masallaci ko wani mai uzuri an kira sallah a masallaci ya fahimci yanzu lokaci yayi yana iya tashi nan take sallarsa ba sai masallaci sun gama ba ranar juma'a ne tana da masallaci a cikin gidanta lokacin azhar yayi tana iya tashi tayi azhar dinta ba sai ta jira an sauko daga juma'a ba mutum ne uzuri ya hana shi tafiya juma'a yana iya sallar azhar dinsa matukar lokacin ta yayi ba sai an sauko daga juma'a ba wannan duk babu wani talazimi babu wani sharadi tsakanin wannan da wannan kowanne zaman kansa yake na'am
to sai shi kuma sakon Mahmud Sulaiman yake cewa shine da kyal kawarin duka na sai yayi sallar walaha to shine ke tambayar shin idan yaman ta bai yi ba har lokacin ta ya wuce zai rama ne gobe
ba a rawa nafila dan ta wuce shikenan in ta wuce kenan wannan kuma Allah zai bashi lada idan har mantawa yayi ko kuma wani uzuri ne ya gito wanda ya hana shi Allah zai bashi ladan sa kamar yanda ya saba bashi lada idan yayi wannan shine hikimar idan kana abu ka tsaya akan sa kakka daina saboda ran da wani uzuri ya gito baka yi ba to Allah zai baka lada kamar kai kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sa saboda ka in har baka samu kai ba lokacin ya wuce shikenan sai kuma ka tari gaba kuma wannan abin da baka yi din ba Allah zai baka ladan sa kamar kai shi
to maskalan mu kuna tare da shirin fatwa rahmani daga nan gidan talabijin na rahma akan turaren dan adam na Najeriya wato Nicom Sat kuma kuna da damar aika mana da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin domin samun mafita kuma dai muna tare da shi malamin mu ne a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijelemo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa. Za mu daura a cikin shirin nan gaba kadan, ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma, inda muke tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Kuma dai kuna damar aiko mana da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ta hanyoyin da suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. Tumalin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa ya ji wani malami na cewar kuɗin da mutum ya baiwa matarsa sun fi daraja a wajen Allah akan a ce ya gina masallaci da su.
Yana nufin kuɗin da zai ba ta na ciyarwa ta wajibi, ciyarwar wajibi, wato abinda take bukata na ci da sha da sutura da mazauni, ya kashe kuɗin a wajen wannan aikin wajibin. Wannan babu shakka yafi akan abin da zai kashe a nafila, domin kaddamar da wajibi da farilla shi Allah ya fi so sama da kaddamar da nafila. A cikin hadisin Hadisul Qudsi, hadisin Abu Huraira, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi, Allah ya ce babu abin da bawana zai kusance ni da shi wanda na fi so kamar abin da na farillanta masa. Saboda farilla tana gaba da nafila. Wannan idan yana nufin dukiyar da zai ciyar wajen dukiyar da zai kashe wajen ciyar da ita, amma in dukiyar da zai bata na ihsani ne kawai wanda baya daga cikin farilla, wato ya saya mata mota ko ainihin ya biya mata umara ko ya saya mata wasu kayayyaki na alatu ko wani abu da sauransu wanda ba su zama larurar ta ba, wannan ba ka iya fifita wannan akan aikin gina masallaci wanda amfanin sa zai yaɗu ya gama kowa da kowa, ba zai tsaya akan mutum guda ba kamar nata da kai ita ihsani kai, amma ihsani ita kadai zai tsaya akan ta, ba zai shafi sauran mutane ba. Amma sabanin masallaci idan ka gina, wani ihsani ne da zai shafi mutane da dama, sannan kuma ihsanin da kai mata zai yanke da inda ta zanto babu ita, shikenan ihsanin ya tsaya. Shi kuma wannan masallaci wani abu ne illa masha Allah, matukar masallacin nan ana ci gaba da sallah, wannan ihsanin wannan ladan naka zai ci gaba da samuwa. To kaga fifita wannan akan wannan a lokaci ɗaya wani abu ne wanda baya yana buƙatar nassi, ce mutum yana da kuɗi da zai iya gina masallaci, maimakon ya gina masallaci gare ya kashe wa matarsa ta yi bishasha. Wannan ba wani jin akwai wanda zai faɗi wannan. Na'am.
Sai mai sako na gaba yake cewa malam, wani mutum yake bayar da fatawa cewa dukkan musulmin da ya shirka to Allah ba zai yafe masa ba ko da ya tuba. To shine shi ya bashi hujja da cewa ba haka bane, har ma ya kawo masa ayar da take cikin suratul Furqan da take cewa ladina la ilaha illa Allah ilahan akhar zuwa illa man taba wa amana. To amma sai wannan mutum ya kawo ayar nan da suke cikin suratul Nisa, yake cewa ai wannan fadin ya shafi waccan ayar da shi ya kawo masa, wato cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. To shine yake neman karin haske game da wannan.
To shi wancan da yake cewa Allah baya yafe wa mutum yayi shirka, wannan ban san akan wace irin fahimta yake da shi ba. Akwai bambanci tsakanin gafara da tuba, karbar tuba. Ita gafara mutum ne zai yi abu bai ba san yayi ba, ko ya san yayi ya ce astaghfirullah shikenan. Amma ita tuba shine mutumin da yayi abu ya ce Allah ka yafe min, nayi laifi kaza kaza, na tuba, Allah ka yafe min, bazan sake ba. Wannan ita ce tuba. Shi ita shirka babu abin da yake warware ta sai tuba. Dan in ya faɗi haka, in ka dauki maganar sa, to ba yadda a shiga musulunci kenan. In dai ya faɗi maganar ya ce ita shirka ba a yafe ta, ba a karbar tuban mai tuba in yana shirka. In kan ya faɗa haka kenan, ba zai yi a musulunta ba. Sahabbai duk da suka musulunta dadda ba shirkar da suke yi ba, suka dawo suka musulunta kuma suka zama manya a cikin musulunci. In ka ɗauki al'asharatul mubashirina bil janna, da rayuwarsu a cikin shirka suke yi ta, suka bari suka karɓi musulunci har suka fi kowa kuma a cikin musuluncin. To ba a yafe musu ba, ya aka yi za su zama karɓaɓɓu a gurin Allah har Allah ya fifita su ya ba su wannan matsayi, ya musu albishir da aljanna tun suna duniya. To tuba daban, gafara daban ita gafara ubangiji yana iya baka gafara bayan baka ma tuba ba baka ma san ka mai wani laifin ba kai baka ma san sai shine gafara shine Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma wanda yayi aikin laifi ya tuba wani Allah ne ya karba tuban sa wallahu wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadati an ibadihi Allah shine yake karba tuba daga bayan sa kamar da wannan ayat da ya karanta masa tana nan babu wata aya da aka shafe akwai inda gafaran ma take zuwa da ma'anar tuba ai amfani da kalmar gafara amma ana nufin tuba qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ce ya ku kace ya ku bayina waɗanda suka zarme cikin saban Allah asrafu ala anfusihim sun cutar da kansu da yawa ta hanyar saban Allah da shirka da la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da tsammani daga saman rahmar Allah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Allah yana gafarta dukkanin zunubai kaga anan ba a ware shirka ba a ci duk zunubai to shi yasa malamai suka ce wannan ayar tana magana tuba ne ma'ana duk zunubin da zaka yi ka tuba Allah subhanahu wata'ala yana yafe maka wannan at-taibu az-zambi kamar la zambala to wanda zai zunubi ya tuba kamar bai yi zunubi ba fa inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an suka ce wannan ayat tana magana ne akan tuba saboda in gafara ce gafara ba ta shafa shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih saboda waccan gafara ake magana wannan kuma ana maganar tuba ne saboda idan mutum yayi shirka ya koma ga Allah bai tuba ba to wannan shirka ba za a gafarta masa ba amma wanda yayi laifi ya koma ga Allah Allah na iya gafarta masa yace ya gafarta masa a lahira kamar yanda ya suturta shi a duniya
to sai shi kuma wannan yake cewa tambayar sa ita ce idan mutun ya tawo masallacin juma'a yace to daga inda ya fara jin huduba daga nan ne magana ta haramta a gare shi koko sai ya je cikin masallacin
idan ya zanto masallacin bai cika ba ƙwaryen masallacin bai cika ba to sai ya shiga cikin masallacin domin nan ne cikin masallaci wanda zai tsaya yayin nafila da sauransu bayan da ya to cikin masallacin ya cika sahu ya gangaro har inda ya zo daidai sahun inda sahu ya tike to kaga nan ne gurin da zai zauna to daga lokacin ne wannan hukuncin ya hau kansa amma yanzu to kawai wucewa ya zo idan ya ji ana huduba ba a ce an haramta masa yin magana saboda a lokacin bai shigo masallaci ba ko ya shigo masallaci ko kuma in cikin masallacin ya cika amma ya zo daidai ƙarshen inda sahu ya tike to wannan ya shigo cikin masallaci don hukuncin sa da masallaci
to sai shi ko ne ke chamalan ya taba zama a wata ƙasa inda ya dawo nan ƙasar da ba su suka har ma da ajiya da mutane suka bashi a waccan ƙasar da niyyar zai koma amma kuma har yanzu Allah bai yi komawar sa ba kuma babu ta inda zai aika musu sako kasancewar ko da ya taho kusan shekaru 20 kenan a lokacin babu wayar hannu ballantana ya ce yana da lambar su to shine ke tambaye mallan ya zai da waɗannan haƙoƙin nasu da ya tura su
da haƙoƙin da ba za ka iya kai su ga masu su ba ba za ka iya kuma kai su ga magadan masu su ba hayyar duk da za ka isar da wannan haƙƙin babu ita to wannan haƙƙin za ka yi sadaka ga madadin mutanen da suka baka ajiya kai za ka yi sadaka ko ba su suka da suke kanka na mutane da ba za ka iya isar musu da sakon ba saboda babu su ko babu magadan su to wannan za ka yi sadaka da su in musulmi ne ko musulmi ne za ka yi kokari dai ka rabu da wannan dukiyar ba za ka ci gaba da rike ta a matsayin dukiyar ka ba saboda haka kamar su waɗannan in musulmi ne za ka yi musu sadaka Allah ya kai musu ladan a inda suke goma musulmi bane dai zaka rabu da dukiyar ka bayar da ita ga waɗansu wanda su yi amfani da ita domin ba mallakar ka bace
to sai wannan ita kuma take cewa mallan yau kimanin watannin ta 10 da aure amma mijinta bai taba mu'amala da ita ta aure ba kuma gashi a yanzu ya ce zai ƙara aure shi take tambaye mallan ya kamata ta shiga ta hana wannan auren kasancewar ta sun ba shi da damar yin wannan aure
to abin da dama ya dace da ita lokacin da ta samu wannan matsala zanto mijinta ba iya biya mata bukatar ta aure shine ta nemi a san dalili idan ya zanto kawai shine ya ji baya son ta baya kaunarta baya to kaga sai ya sauke mata ba dalilin da zai ci gaba da rike ta alhalin ba son ta yake ba idan kuma ya zanto rashin lafiya ce ta hana shi kusantar ta shi ya san baya da lafiya to ana ba shi dama ba shekara daya a ce je ya samu magani idan ya samu magani ya warke shikenan sai su ci gaba da zaman su in ya bai samu maganin ba ko kuma a'a ya taurare ba zai yi ba shikenan sai alkali ya raba auren wannan ita ce hanyar da ta kamata ba kice zaki hana shi auren sa ba saboda yayin da kika fito kika nemi wannan haƙin shikenan ai wasu ma da suke niyyar auren sa za su fahimci cewa to wannan aure mu ma idan aka yi abin da zai zama kenan kaga kin ga bakin fito ne da niyyar ki taka masa birki akan auren sa ba amma kuma auren nasa dole zai tsaya a haka wannan ita ce hanyar da ta dace ba ki fito ki yi rigima ba ko ki faɗi wata magana amma ce ƙarya kike yanzu ki faɗi magana ce ai ba yi da lafiya ba duk za a yi cewa ƙarya kike kishi ne ce amma kika zauna ba yi da lafiya muka ganki kin zauna saboda ka mutane ba su yarda da wannan maganganun da yake ba Allah ki cutar da kanki amma yanda kuka tsaya kika nemi haƙƙinki in ta kama gaban alƙali ne ko gaban wani mai sulhu ne da zaki tsaya da shi ku ki faɗi abin da kike ciki a fito da hukunci to kin ga anan in ma yana niyyar ƙara aure za a ji labarin ga yadda yanzu yake ciki da matarsa kin ga abin ya dakata kenan har sai lokacin da ya samu lafiya
to sai shi ko ne ke ta malamin mutum ne ya kasance yayi karatu na addini da kuma larabci amma bai zurfi sosai ba a cikin karatun amma kuma yana da fahimtar larabci har yana koyar da wasu littattafan addini da shi bai karance su ba wajen malamai shine ke tambayar ya hukuncin hakan yake
jin larabci kadai dan kana jin larabci kadai ba za ka iya karantar da addini ba kasan to za ka iya ka dauko littattafan addini kana karantarwa dan kana jin larabci shi larabci yare ne da yawa ba wasu suna nan ba musulmi ba ne ma kwata-kwata amma suna jin larabci ka je labanan za ka ga larabawa da yawa wanda wasu ma har sun rubuta irin su kamus ne na larabci waye-waye suna da sani kwarai da gaske mai zurfi a cikin harkar larabci amma ko ba musulmi ba ne to ga wannan yanzu sai zai karantar da kai musulunci dan yana jin larabci kawai saboda ka jin larabci kawai ba shine fahimtar shi ilimin muka na addini gaba ɗaya suna da yaran su bayan larabcin wanda muhimmi ne kwarai da gaske jigo ne in babu shi to fahimtar musuluncin a karance a ilimance ba za ta yiwu ba kana iya fahimta shi a aikace by practice kaga ana yi kai amma a ilimance yaya al'amarin yake a ilimance wannan ba za ka iya ba sai kana jin larabci saboda haka akwai yare kuma na kowane fanni idan kana karanta fannin hadisi akwai yaran malaman hadisi wanda kawai sanin ka da larabci ba zai saka fahimce su ba in kana karanta fiqh ne akwai yare na fuqaha mustalahat da ake fada turanci yake cewa terms terminologies wanda su suke amfani da su ba kawai gundarin larabci ne zai saka fahimce su ba sai waɗanda suke sun hadu wajen amfani da wannan yaren za su yi maka bayani haka dukkan wani fanni da ka sani yana da abin da ake kira mustalahat keɓantattun kalmomin sa wanda sai waɗanda suke karanta ko suka karantar da karatu wannan fannin za su iya sani don haka kawai da larabcinka ba zai saka iya dauko littafin addini kawai kana karantarwa ba wannan ba daidai bane in kuwa mutum yace zai haka to zai ta samun barnaci za ta yi ta faruwa kamar yadda muke gani da yawa da za su zo su zama malamai suna karantarwa amma in ka ji kana sauraron karatun su kasancewa waɗannan ba a gaban malamai suke karatu ba kutse suka yi masa saboda zaka ji suna bawa wani abu su fassarori wanda ba haka mai masu abin suke nufi ba tun daga nan zaka fahimcewa wannan daga sama ya shigo abin bai zo masa ta kofar sa ba Allah cewa atul buyuta min abwabiha bai shigo ta kofa ba shi ta window ya fito ko ta sama ma ya je hukan sa saboda ka baya yi wa hakan
to sai wannan shi kuma yake malam shine yake yin shafa'i da wutri yayin da aka yi da sallar isha'i a masallaci gudun kada ya kasa tashi cikin dare kasancewar baya yawan tashi cikin daren to ganin haka yasa yake yin su a masallaci da zaran idan da sallah yi to amma kuma wasu ranakun yakan iya tashi cikin daren yayi sallah raka'a biyu bayan yayi shafa'i da wutri kafin ya kwanta shine ke tambayar shin gabatar da wata nafila a ƙarshen daren wanda ba wutri ba ya halatta
annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila raka'a biyu bayan yayi wutri wannan babu laifi da mutun yayi hakan amma kai ya zanto dabi'a ce wanda kullun haka yake annabi sha ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ta zama wutri ce sannan kuma zan ba shi shawara idan har ya zanto an yi isha'i to maimakon yayi shafa'in sa da wutrin a nan cikin masallaci ya hakura ya shiga gida domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta wato ya zanto ba ku sallar nafila a ciki ce ku sanya wasu daga cikin sallolinku a cikin gidajenku, ana sallolin nafila. Saboda haka ya hakura in yaje gida kafin ya zauna ya ci abinci, to kawai ya tsaya yana shiga gida ya hauda duba sai yayi wannan nafilfilin, sannan kuma ya ci gaba da abubuwan da zai yi. Amma yanzu to gaba daya ya daina yin nafila a cikin gidansa, ba a san haka, ba wai laifi ne yin hakan ba, kuma in yayi haka ba za a ce yayi sallar sabata, yayi sallar sita, amma da zai yi waccan din to da sai yafi don kansa gidan nasa ya samu albarkar wannan salloli da yake.
To sai wannan mai tambayar yake cewa mallam, akwai hadisan da suke nuna an kyawa ran daren juma'a da qiyamul layli, to shine yake tambaye mallam, idan mutum yana yin qiyamul layli duk a cikin daren da ya samu, to da ya samu tashi ne yana nuna idan har ya samu tashi a daren juma'a ba sai yayi ba kenan?
Dama abinda hadisin yake cewa la ta khusu aljuma'ata bi siyamin wala bi qiyam illa rajulun kana yasumu yawman fayasumuhu, kada ku ware daren juma'a ko yinin juma'a, daren juma'a da azumi da sallah ko yinin juma'a da azumi, sai dai mutumin da ya zanto yana azumtar wasu kwanaki ne ya biyo ta kayin juma'a sai ya azumce ta. Dama abinda ba a so shine ka kebance daren, ka ce wannan saboda ran juma'a ne, ranar juma'a rana ce mai albarka mai falala mai daraja, to bari in riƙa yin nafilfilu a daranta, wato ran Alhamis da daddare ka tashi kai nafilfilu, ka ci saboda washe gari juma'a ce tana da albarka kaza kaza kaza, wannan shi aka hana. Saboda anan kayi wannan nafila ne saboda kana tsammanin cewa nafila a wannan lokacin ta fi lada, wanda kuma cewa abu kaza yana da lada ko ya fi lada wani abu ne da ba a faɗa sadaka, dole sai da nassi, domin mai tantance lada kaza ko abin da ya fi lada shine Allah. To in ba shi ya ce abu kaza yana da lada ba ko ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam, to babu kuma wani wanda zai ce ijtihadinsa ya ba shi cewa kawai haka nan ya fifita abu kaza akan kaza. To in ya zanto ba kai tashi kake yi, in ka sa mukanka ka tashi kana yin nafila, ba wai ka ware saboda wannan ranar juma'a ba ce bari ka tashi, saboda ka saba duk sanda Allah ya yi ka tashi cikin dare kana yin nafila, in baka tashi ba shikenan. Saboda ka sai ya zanto daren juma'a ka yi wannan farkawar, shikenan sai kai sallar ka, domin kowa ya sani kai ma ka sani ba dan ana gobe juma'a bane yasa ka tashi, saboda a ranar dai Allah ya tashi ka, shikenan sai kai nafilar ka. Dama abinda aka ne kebance wannan da wannan nafila din shi aka hana. Na'am.
To sai sakon Idris Haruna Bajoga daga Gombe yake cewa yana neman karin bayani game da hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da yake cewa marhaban bi shita'i tanzilu fihi al-baraka wa yadulu fihi al-laylu lil-qiyami wa yaqsuru fihi an-naharu lis-siyami.
Na'am.
Shine yake cewa shin akwai wata albarka ta musamman ne dake saukawa da babu a lokacin zafi?
To abinda asar din yake fada da Hausa, Abdullahi dan Mas'ud shi yake cewa maraba da lokacin sanyi domin albarka tana sauka a wannan lokacin, dare yana yin tsawo ayi ta qiyamul layli, yini kuma yana yin gajarta ayi azumi a cikin sa. To saboda haka maganar Abdullahi dan Mas'ud ta fassara kanta, albarkar da yake nufi ita ce wannan jumlar ya tulu fihi al-laylu lil-qiyam wa yaqsuru fihi an-naharu lis-sawm ko lis-siyam. Abinda ya faɗa din nan cewa albarkar da yake nufi da take cikin lokacin sanyi, dare yana yin tsawo, in dare ya yi tsawo kaga kana da lokaci isasshe na ka tashi kai qiyamul layli, ba da ka kwanta ba ka ji asuba ta yi, kana da isasshen lokaci da za ka tashi kai qiyamul layli har ka ma yi bacci kafin asubahi, kaga albarka ce wannan. Sannan kuma da rana zai zama yini din ba shi da tsawo, wanda in ka dau azumi ba za ka wahala ba, ko da ko wanda azumi yake wahal da shi ne a lokacin sanyi ridin ba yi da tsawo, sannan kuma babu tsananin zafi wanda shi ma yana wahalar da mai azumi, wanda duk shi ne albarkar da shi Ibnu Mas'ud yake nufi, ba wai wata albarka ce ta musamman ba, ya fassara abin da yake nufi da jumlolin da suke gaba.
To sai shi kone ke cewa yana son sanin ingancin hadisin da yake nuna cewa karanta suratul mulk yana tsare mutum daga azabar kabari.
Hadisi ne sahihi, Abu Dawud, Tirmizi su ruwaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin ba azabar kabari yayi magana ba, cewa akwai wata sura alqur'ani mai ayoyi 30 wanda take tashfa'u li sahibiha yawmal qiyama, zata yi ceto ga wanda yake karanta wannan sura ranar gobe kiyama, yace ita ce suratu tabarakallazi bi yadihi almulk. Saboda an yi magana ceto ne ranar gobe kiyama, ba magana azabar kabari ba. Hadisi ne sahih, hadisi ne hasan, sanadin sa hasan ne.
To sai wasu tambayoyi guda biyu da suke kama da juna. Ta farko tana cewa mallam, idan mutum akai masa rashi bayan tsawon lokaci, zai iya dafa abinci ya baiwa mutane domin neman tawassulin Allah ya kai lada ga wannan, wato ladan wannan ga mamacin? Sannan kuma ne yake cewa mallam, mahaifinsa ne ya rasu sauran kwanaki kadan ya cika shekara biyu, to mallam zai iya dafa abinci ya tara mutane ya ba su, Allah ya kai wannan ladan ga mahaifin nasa?
Bambancin tambaya ta farko da ta biyu, ta farko yana magana sadaka takan amfani mamaci, wato inda mutum ya mutu akai masa sadakar abinci, misali zai amfana da ita, zai amfana da ita. Nassi ya zo akan cewa sadaka tana amfanar mamaci, wanda da nassi akan wannan kamar hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas da sauransu. Hadisi magana tambaya ta biyu shi kuma yana magana da sadaka din bayan ka tara mutane. To kaga taro wannan shine babu shi a nassi, babu shi a koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata. Zaka yi sadaka ba sharadi bane sai ka tara mutane. Zaka yi sadaka kana iya dauka ka je ka rarraba abinci ne ka gama ka je makaranta allo ka ba almajire su cinye, ko ka aika akan kai makota. Ba lalle ne sai ka tara mutane an cika gidanka ba, ko ka sa kanofi an sannan an yi abinci kamar za a yi walima. Wannan in ka zo da shi ka zo da wata bid'a, maimakon ka taimaki mamacinka ka zo da wata bid'a da zaka samu alhaki akan ta. Amma dan ka dauki abinci ka bada sadaka, wannan babu komai ya halatta.
To mallam, Allah ya saka alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa, domin samu mafita ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ko da yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.